بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أسبر أطيق وطن جمادى الثانية إجرانا بشيكرة دبوطة دريه بدا أشرين بطاعة wanda daidai da daya ga watan September shekara ta 2002 muna karatun littafin Asrarul al-Battar littafi ne saharatul ashrar na Sheikh al-Allama Wahid Abdul Salam Bali, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Wannan littafi ne daga cikin ingantattu ko mafiya ingancin littafai waɗanda aka rubuta don su tona asirin bokaye, su faɗi sirrin da ainihin wato bokaye suke dogaro da shi don kasancewa hakikanin maganar da ta ji. Ana wa'azi ana cewa boka kafiri ne, ba magana ce ta son zuciya ba, ba magana ce ta jahilci ba, ba maganar kungiyanci ba ce, amma magana ce wadda ta tabbata alqur'ani da hadisi da ijma'in al'ummar musulunci. Shi yasa wajibi ne ka kudurta cewa boka kafiri ne, arme ne. In ya mutu yana bokanci, in ya shiga wuta zai tabbata a cikinta har abada, Allah ba zai taɓa gafarta mishi ko misƙala zarratin ba, sai dai in ya tuba kafin ya mutu. Amma ka tabbatar in har ka kudurta cewa boka zai yiwu Allah ya gafarta mishi, ka tabbatar da ka zama mushriki kai kanka, ka tabbatar da cewa aqidar musulunci kenan game da duk wanda hukuncin kafirci ya hau kan shi. In ya shiga wuta ya shige ta kenan har abada, sai in ya zanya tuba kan ya mutu. Wannan shi kenan wanda duk ya tuba, shi kenan Allah madaukakin sarki zai karɓi tuban shi kamar yadda Allah ya sharɗanta wa kanshi. Amma duk mutumin da ya zan wannan boka ne, to babu ainihin shi ba musulunci wannan mutum sai ran da ya dawo. Kuma ina son ku san wani abu, in muna maganganun nan za ku ji muna cewa in mutum ne bokanci ko jerin boka ko boka ya gaya maka magana ka yadda, sai ka gudun ce ka zama kafiri har sai ka tuba ka yi kalmar shahada. Wannan magana ta musa tana da ma'ana kamar haka, cewa sai ka tuba ishi ne kofar da ka bi ka kafircewa Allah ɗin nan, sai ka dawo ta wannan kofar, sannan kuma ka dawo ka shiga musulunci ta babbar kofar. Shi boka da wata hanya ya bi ya kafircewa Allah shi ne ko dai ya zanya taka alqur'ani izu 60, ko idan ya rubuta alqur'ani da najafa, ko ya zagi addinin musulunci, ko ya zagi Allah, ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ko ya wurgi da alqur'ani a cikin najasa, ko dai wani aiki daga cikin ayyukan kafirci da aljanin zai nemi boka ya yadda yake zai yardar da aljanin, aljanin da ba shi ainihin haɗin kai don su ci gaba da aiki tare. Ka tabbatar da randa duk ka samu kanka a ɗaya daga cikin irin waɗannan halayen, to abinda kai ka kafirta din nan sai ka dawo ka gyara wannan abu. Ka taka alqur'ani, wato ka wulakanta alqur'ani kenan, qur'ani zai da girma a zuciyarka, zai da girma a hannunka, sai ka dawo ka girmama alqur'ani a zuciyarka, ka ɗauki alqur'ani da hannun daraja da girmamawa, sannan ka dawo kai kalmar shahada, sannan kalmar shahada ka tayi. In ba haka ba, dama za ka samu akwai boka wanda suna kalmar shahada. Ashe dan mutum yayi ridda, ba wai kadai ya faɗi kalmar shahada ya da musulunci ba, a'a sai ya gyara wannan farmar da yayi wadda ta fitar da shi daga addinin musulunci. Ya kamata mutane su san wannan, dan ba haka ba sai ka rude, to an ce faɗi kalmar shahada, ai dama yana faɗi, a'a ba mu ce faɗi kalmar shahada ba, kawai muka ce sai ya tuba. Menene tuba? Karanta ahlari, karanta littafin Riyadus Salihin, kitabut tauba, me suka ce? Wa shurutut taubati annadamu ala ma fata wa niyyatu an la ya'uda ila dhanbin fima baqiya alayhi min umrihi. Sharadin tuba na daga cikin su mutum ne nadama, yanzu boka ya taka alqur'ani, yayi nadama akan ya wulakanta littafin Allah, yayi nadama akan ya lalata maganar Allah, yayi nadama akan wannan abin da ya riga ya aikata ya wuce, sannan ya kudurci niyya ba zai sake aikata wannan ba, ba zai kuma sake aikata wani laifi ba a duk abin da ya rage na rayuwar shi. Ina fatan mun gane wannan. To ga su nan dai, haka waɗannan ƙa'idoji in ba a bi su ba, to kana nan kana bokanci, kana nan ka kafircewa Allah, kana zuwa wurin boka, rayuwa sai ta zo ta kare maka, sai ka zo ka shiga gargaran mutuwa, ka shiga halin da ko ka tuba Allah ba zai karba ba. Dan yanayi biyu dan adam ke shiga, Allah ya ki karban tuban shi ko ya tuba, shi ne dan adam ya shiga gargaran mutuwa. Ko da rana ba ta kullo ba, in dan adam ya shiga gargaran mutuwa, yanzu abin da ya rage mishi kadai ya mutu, to anan ko ya tuba Allah madaukakin sarki ba zai karba ba. Nassin Al-Qur'ani da hadisi ingantattu cikin Buhari da Muslim sun tabbatar da haka. Na biyu shi ne, in har kai sakaci rana ta ɓullo daga yamma, to anan ko da ranka da lafiyarka ko ka tuba Allah ba zai karɓi tubanka. Da hadisi ya zo a cikin Sahih Muslim akan haka. Don haka ya kamata mutane su gane mas'alan nan. Shi yasa kake jin karatun nan karatu ne mai zafi kullum, da ma da mai ake dole a yi da ma da mai, saboda mas'ala ce ta aqida, kuma daga cikin mas'ala mafi haɗari. Shi yasa sai a ce wai wannan malami mai aka yi mishi, babu abin da aka yi mishi lafiya kalau, mas'alar aqida ce jama'a. Kamar sojan yana mulki, sai a ce an zo za a yi mishi jiyin mulki, sai a ce wai da bindiga a hannun shi, sai a ce a tsaya a yi sulhu. Soja za a yi mishi jin mulki, ga albarushe, ga bindiga a hannun shi, ga igwa da tankokin yaƙi, sai a ce kuma yi nemi masu jin mulkin a tsaya a yi sulhu. Ina amfanin makaman? Shi yasa duk sanda ka ji an fara karatun Sarim al-Basar sai ka ji abin ba arziki. Duk mutumin da ya taɓa aƙidar musulunci ba a raga mishi. Duk rawanin shi, in rawanin shi ya kai girman maɗaba'ar yadi na Kaduna, wallahi ba za a ƙyale mishi ba. Ka tabbatar da cewa matsalar aƙida babu sani babu sabo, wannan shi ne kirarin aqida. Ba sani ba saba, a ce in ba haka ya kamata a saurara a kawun nan annabi. Abu Lahab wane ne? Kawun annabi ne, da uban annabi, da uban shi, uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya, ubansu ɗaya afuwan, da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab. Amma dubi da yake matsala aqida ce, Allah ya tsine mishi albarka, shi ne farkon ɗan wuta. Shi Allah ya fara tsine wa albarka a wannan al'umma, kuma uwan uban annabi ne. Tabbatiya da Abu Lahab wata, wannan Abu Lahab ɗin wani uban annabi ne. Amma dubi kullum kana karanta, Allah ya ce Allah ya tsine wa Abu Lahab albarka, Allah ya tsine wa hannun shi albarka. Abin da ya tara ba zai wadatar mishi ba, sai ya shiga wuta, wuta mai matukar kunnuwa, jikinin shi Abu Lahab. Sai Allah ya mishi tafa'uli, irin wannan sunan nashi baban bakin wuta. To sai Allah ya gasa shi da bakin wutan nan, inda kara ce, sai ya yi kara mana. Ake haka matsalar take yanzu. Duk wanda ya taɓa matsala aqida, malaminka ne, shugaban ƙungiyarka ne, limaminku ne, mahaifinka ne, kowane ne, babu ragi, babu ragi. Karka ce ya kamata tun da sunalan wani ne, kowaye sai an faɗi sunan shi an ce arne ne shi, wanda duk zai haka da shi kansa ya zama kafiri. Yanzu kana cewa Abu Lahab ba kafiri ba ne, saboda ai uban annabi ne, ai a ɗan daraja mai don Allah mana sallallahu alaihi wasallam. Ai wannan tun da yawan ubansu ne, a dai rinka cewa ba su bi annabi ba, amma kafiri abin ba ladabi. Kai kanka ka zama kafirin, ka faɗi haka, kana faɗin haka, ka zama jijiritin arme. Ya kamata kowa ya san wannan. Yana cikin ainihin abubuwan da ke karya musuluncin mutum, cewa duk wanda ya zama kafiri, in baka yarda kafiri ba ne, kai ka kafirci. Sai da haka jama'a su san wannan mas'ala. Za a ji karatun littafin nan tun da aka fara, abinda ya sa har yanzu ba a zo mas'alar mai taushi ba ne. Yanzu mas'alar ma da za a shiga ta gaba, kuma duk ta fi wannan ma ta fasa kuma. Saboda za a zo hukumin sahiri fi shari'atul islamiyya, hukumin ta'allumin sihiri. To wannan mas'ala kuma ta fi waccan, don waɗancan mas'aloli ana tona asirin bokaye ne da ƴan mu'tazilawa, waɗanda suke cewa aljani zai shiga jikin mutum, asiri zai kama mutum. To wannan za ka ji duk karatuttukan ba su da daɗi gare su. To nan gaba ma kuma za ka ji abin da ya fi wannan zafi ga su da irinsu. Mas'alar aqida kenan. In kana son ka ji karatu ruwan sanyi, da ran da aka fara karanta ahlari ko risala ko izziya ko bulughul maram ko riyadus salihin, sai ka ji karatu duk. Saboda mas'ala ce a nan ta gyaran halaye ce, mas'ala ce ta ainihin koyon sallah, mas'ala ce ta ito nan ma kuma haka ta tsoja bulai iyaye da kakanni masu sallah ko gajen kuciya, za su ce karatun ba daɗi, za su ce an ce wa mallam ya arifa la ya arifa shi an fi dinillahi wa salatu hi batilatu, sai su ce kun bi kuma yau karatun mu aka zaga. Kuma ba yadda za a yi, jahilai suna da yawa ne a Najeriya, fanni fanni, jahilan aqida, jahilan sallah, jahilan zakka, jahilan azumi. Duk wanda kai karatu ka ce a gyara, sai ce ka zage shi. To kai kuma in baka faɗi haka ba kuma, kai kuma sai Allah ya kama ka. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Shi ne malami yana gaya mana alamatin yu'rafu biha as-sahir, alamomin da ake gane boka. Malam yace in ka ga mutum yana magani, yace shi ne magani ne, in ka kama shi da alama ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ka tabbatar da cewa wannan mutum boka ne, babu shakka a kan haka. Malam ya kawo alamomi 13, mun karanta har zuwa alama ta 7 lokaci ya tsiro mana. Inda kuma ta da yace alamar farko ita ce duk mutumin da ka zo wurin shi da mutum magani, ka ji ya tambaye ka sunanka da sunan mahaifiyarka, ta wannan mutum boka ne, matsafi ne, arme ne, ya kamata ka gane wannan. Na biyu, duk mutumin da ka zo wurin shi da matsalar rashin lafiya, yace ka je ka kawo ainihin tufafinka, ko riga, ko jefan zani, ko hula, ko makamancin haka, wannan mutum boka ne, matsafi ne. Na uku, duk mutumin da ka je wurin shi da matsalar magani, yace a kawo dabba iri kaza, ya ayyana wasu siffofi, baƙin bunsuru, ko baƙar akuya, ko kaza buta, ko wake-wake, ko hararagarke, ko faratar, ko baƙa, ko makamantan haka. Sannan yace ya yanka, ya yanka kuma bai ambaci sunan Allah ba, har ma wani lokacin a ce a tare jinin sai a shafa wa mara lafiyan a inda yake mai ciwo. To duk mutumin da ka ga ya yi haka, ko kaga ka kawo dabba yana yankawa, sai kaga ya jefar da ita a wani kangon jini, ko a wata busasshiyar rijiya, ko a wata tsohuwar masai, ko a wani shalallen wuri, ko makamantan haka, wannan mutum matsafi ne, arme ne, da ma guje ne. Nan huku, malam ya ce duk mutumin da ka je wurin shi kaga ya rubuta wasu ainihin surkunna, wasu kalmomi waɗanda ba sa iya karantuwa, ya ba ka yace ga su nan, ka je ka sha, ko ka je ka ainihin binne, ko makamantan haka, yace wannan ainihin boka ne. Haka kuma mutumin da kaje kaji yana karatun wasu irin surkunne, yana karatun da ba ka gane ma'anar shi, da Hausa ne wannan, Larabci ne, Inyamuranci ne, menene yake yi, to wannan ainihin wato boka ne, bokanci ne. Na shida sai ya ce duk mutumin da kaje wurin shi da mutum neman magani, ya ɗauki laya ya baka, to ka tabbatar da cewa wannan ainihin mutum boka ne, musamman ya ga laya tana ɗauke da zane a cikinta, ainihin takardar an rubuta wasu lambobi ko kuma wasu haruffa, to wannan mutum babu shakka boka ne. To matsalar laya a Najeriya al'amari ne wanda yake, ko in ce a duniya gaba ɗaya, matsalar laya matsala ce mai matsala ƙwarai da gaske. Saboda matsalar laya dai dama abu ne wanda aka gada iyaye da kakanni tun suna magubanci. Ana sa laya ta farin kuɗi wuri, a samu wuri a ɗaura, ko a samu ainihin haƙorin kare, ko harshen jaki, ko ƙaron wani abu a rataya a ƙofar gida, duk suna irin waɗannan abubuwa. To duk waɗannan abubuwa baki ɗayansu laya ce, suna ɗaukan kuma hukuncin laya. Haka kambo, haka guri, duk wanda ya yi waɗannan abubuwa ya tabbatar da cewa kafirci ne. Ya rage in bai san hukunci ba, to ana sanar da shi kafirci ne. In kuwa ya san hukunci ya ƙemene, ya kawo laya ya ɗaura, to ya zama da ma guje irin Fir'auna da Hamana. Ku sani jama'a, ko kana sallah, kana azumi, kana zakka, kana hajji, kayi hajji ko kai jibu, duk alhazan garinku kai ka kai su hajji, duk masallatan garinku kai ka ce tabarma, duk sardin da ake zikiri kai kake su yi, kana ɗaura laya ka zama arme, ka zama da ma guje. Ya kamata mutane su gane wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito, yace innar ruqa wat-tama'ima wat-tiyala shirkun. Manzon Allah yace ruqa kafirci ce, tama'ima kafirci ce, tiyala kafirci ce. Ya rage sai mu zo mu ga menene ma'anar waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗayansu. Wannan kalma ta ruqa da Annabi ya faɗi yace kafirci ce, sahabbai suka zo suka ce ya manzon Allah ka yi wa'azi ka ce ruqa kafirci ce, mun ko muna yin ruqa din nan. Manzon Allah yake ku gaya mun in kuna ruqa me kuke faɗi. Suka faɗa Annabi ya ji sunan Allah suke roƙo, siffofin Allah suke ambato, suna roƙon Allah ne bai mara lafiya lafiya, ai ya bai mara lafiya lafiya. Shikenan sai manzon Allah yake la ba'sa birruqya ma lam takun fihi shirk, babu laifi ga ruqya in dai babu shirka a ciki. Daga nan sai malamai suka ce wannan ya nuna mana ashe wancan alifin da lamin da manzon Allah ya yi amfani da su a wajen kalma ar-ruqa, to ba na istighraqul jinsi ba ne, amma zai zama alifin da lamin ne na al-ahadi zihni, ma'ana yanzu ba kowace irin roƙa ce ta zan kafirci ba sai roƙar da ke ɗauke da roƙon aljanu da makamantansu. Idan haka sai malamai suka ce kai ka dubi irin kalmar da manzon Allah ya bada amsa sai kai amfani da ita ga roƙa mai kyau, roƙa wadda ba ta da kyau sai kai amfani da kalmar roƙa ɗin. Dan haka suka ce kaga ai da farko ya ce innar roƙa, amma nan da yayi sai ce la ba'sa bir ruqya, sai aka ce to ruqya ita ce wadda za a karanta sunan Allah ko alqur'ani ko hadisi ko wata addu'a ta gari a roƙi Allah, Allah ba da sauki. Wannan manzo Allah yake babu laifi akan haka, mustahabbi ne, manzon Allah yana yi, malaika jibril yana yi, sahabbai suna yi, maza sahabbai mata, duk da sunan hadisai da sahihai suna cikin Bukhari da Muslim da Abu Dauda da Musnad al-Imam Ahmad da waqati Imam Malik, duk wannan akwai yaya ake yin ruqya din. Manzon Allah ya yi, sahabbai sun yi, duk wanda yake khususiyya ce yayi ƙarya sai ya tuba, duk wanda yake khususiyya ce yin ruqya sai ya tuba yayi ƙarya sai ya tuba, inda ya tsaya yace wannan abin khususiyya ce sai ya zo ya tsaya yace jama'a jiya ƙarya yayi ya tuba, saboda ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ne kadai ya ruqya ba. Abin da yake faruwa shine mutane sun jahilci addinin musulunci. In har kana son ka fahimci addinin musulunci ko ka iya hadisi sai ka iya usulul fiqh. Malamai suka ce ba a daukar doka daga aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan aiki ka tsinke shi ko ka bude shi. Ina ta ce Annabi ya yi abu, Annabi ya aikata kaza, to wannan dokar ba ta sa ka ce to shikenan wannan ya nuna shi Annabi ne kadai ya isa ya haka. Wato aiki baya iya fassara makasudin abin da ake nufi sai in magana ce. Yanzu a cikin hadisin Anas, Anas yake Annabi yayi wata guda yana kunuti lokacin da aka kashe masa wasu alaran mumi, shikenan sai ka ji wasu wawaye suna ce wato kunuti sai dai ayi wata guda a tsaya, me yasa sai ce saboda Annabi yayi? To kaga waɗannan wato kaman mahaukaci ne ka koya mai aikin soja sai ka kawo bindiga ka bashi, gashi dai kwararren soja ga ƙarfi ga kuma makami, amma duk wanda ya samu zai harbe saboda mai kwakwalwar shi ba ta da sauki. To ga hadisi sahihi suna da shi, ga sunna suna son ji, amma sun haukace a cikin kwakwalensu game da fahimtar wannan sunnar. Me yasa? Sai suke ganin tunda an ce Annabi ya yi wata guda yana yin alƙunuti, to yanzu duk wanda ya ƙetare wata guda ya saba ma sunna kenan. To haka irin waɗannan su ne suke ba da fatawa, duk wanda zai ƙasiru kai ya sake sai kasurin nan ta kai tafiyan mil 48. Me yasa? Annabi yayi tafiyan mil 48 yayi kasuru. Sai suka ce duk wanda ya tafiyar daga kai mil 48 ba kada ya kasuru. Ban kaura ke irin wannan babu bambanci. Aiki ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama baya bayyana tsantsar shari'a sai inda magana ce. Aiki yana iya daukar wasu ma'anonin. Yanzu nan an ce Annabi yayi tafiyan ayyul burji hudu shine abin nan mil 48 yayi kasuru, shikenan sai wasu suka rubuta duk wanda ya tafiya daga kai mil 48 ba kai ya kasuru. Haka ce ne yasa sai suke gashi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sai malaman usul fiqh sai suke wannan ita ake kira waqi'atu ayni, wato mas'alar ce haka ta faru kai, amma ga Annabi yayi tafiya mil 3 yayi kasuru, gashi yayi tafiya mil 9 yayi kasuru. Hadisin yana cikin sahihin Muslim, yana cikin bulughul maram. Ga sahabi Abdullahi dan Umar, tafiyar mil 1 ya ne mata kasuru matukar ya fita daga gari. Wannan sai nuna mana ashe yankan hadisi da ke cewa mil 48 a kasuru to da ma'anar shi kenan, yana nuna mana sai tafiyar ta kai haka ba, a'a ana nuna haka al'amarin ya faru. Yanzu dan mutum ya sauka gidan ka tunda yake bai taba zuwa ba, sai ya sauka sai zai samu an yi farfesun kaji, an yi farfesun titi, an dafa abinci mai daɗi gidanka, yana kwana gari ya waye sannan ko ya tafi, sai ya je yana rubuta tarihinka sai ya ce kullum ana cin farfesun kaji da titi a gidan shi, don Allah ya yi jawabi yadda ya kamata. Ya ce ato aini mai yiwuwa ba a ma taɓa yin irin wannan ba, wani sha'ani ne ake wata walima abokin shi aka kawo gidan rannan. Mun fahimci wannan da kyau? To wannan ita suke cewa waqi'atu ainin, kada kadai dan kaga Annabi ya aikata kaza sai in an samu wata ma'ana da za ta taimake ka akan wannan. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kunuti wata guda ba hujja bane akan kai karka yake wata guda a wajen kunuti zaka iya shekara goma kuna kunuti matukar inda bukata dan ana fara kunuti ne addu'a ce ba a denawa sai san da aka ga wannan masifa ta dauke to annabi yana cikin yi waɗannan mutane addu'a Allah ya saukar da aya akan cewa al'amari ba a hannunka yake ba ko su shiryu ko da su shiryu ba sai Allah ya musu dandakatar sai suka je suka shiryu sai ya dena musu addu'ar to shi kenan sai yanzu suka ce to duk wanda zai kunuti kai ya wuce wata guda me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wata guda ne sai aka ce kun yi kuskure sai suka ce ai ma an soke al-qunutin me yasa sai suka ce aya ce ta soke duk baki da aka ce kun yi kuskure aya ta sauka ne tana nuna wa annabi addu'a ko kai ko ba kai ba al'amarinka da nasu a hannun Allah yake in Allah ya sauka da shari'a ta shari'a in Allah ya sauka da su a bata hayyu musu azaba ya bar su sai ya karkato da su suka zo suka tuba to sun tuba kuma sai a ci gaba da musu baka addu'a karanta littafin Fathul Bari karanta littafin Tafsir al-Aziz al-Hamid littafin Fathul Majid littafin An-Nasikh wal-Mansukh na al-Imam Abu Ja'far An-Nahhas a takaitan takaitawa jama'a abinda ake nunawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruqya to ba hujja bane kace ai babu wanda zai zo yanzu ya ruqya a'a sai sahabbai sun karanta Bukhari sai mutum ya ce to yana ina ai baka je gurin waɗanda suka sani bane baka tafi wurin waɗanda kai ka suka tara ɗan kasuwa ka ce a baka hujja ɗan kasuwa kuɗi za su baka in kai ihu a kasuwa sabon gari ka ce in ba ga tsoro ba a kawo jalin 5,000 mana ka ga in wani bai baka jalin 500,000 ba amma ka je ka samu ɗan kasuwa ka ce ina hujja to ina suke da hujja ba kuɗi suke tusawa ba nemi kuɗi ka zanda su zo ba amma ka suka je ka zauna majalisar malamai malamai da suka amsa sunan malanta ba ɗan tsaki ba malamai na haƙiƙa ka ce a kawo mana inda manzon Allah ya rukuya sai suke gashi a kawo inda sahabbai suke sai suke gashi a kawo inda tabi'ai suke sai suke gashi suke yaranka amma ka je ka tare ɗan kasuwa ko ka je ka samu mutane sun dare kasuwa ƙauye ka ce ina dalili to ina za su ga maka dalili iri ne ya kamata jama'a su gane Allah madaukakin sarki ya shirar da mu to wannan kenan saboda haka matsalar laya muna magana akan hadisin ruqya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi ga yin ruqya to wannan sai ya nuna yanzu wannan dokar da annabi ya ce ruqa kafirci ce to ruqa irin ta jahiliya kenan ta bokaye amma ruqya to babu laifi yanzu ka ga anan ina son ku fahimci wannan hadisi da kyau yanzu anan manzon Allah ne ya rage hukuncin ku shi da ya ce ruka kafirci ce shi ya zo ya ce amma ga wata iri ta halal ko sai mu sake ƙetarawa gaba sai ya ce wata ma'ima da at-tama'im alifin da lamun a nan da ya shigo kalmar tama'imu to na istidraku jinsi tama'imu ne duk inda laya take to nan ta shiga cikin wannan umumin domin ba a samu dalili da ya tabbatar da cewa akwai laya da ta halatta ba ku duba dalili karka ce mana risala risala ba hujja ba ce ana maganan manzon Allah ne a nan don haka a nan ko Abubakar Siddiq ba hujja ba ne ɗinzin kenan ka san duk duniyan ka ce sahabbai ba sahabbai ba ne iriya maka bulala amma kana ce Abubakar ba sahabi ba ne yanka ka ba'ai to ko Abubakar Siddiq a nan bai isa ya kawo wata doka da za ta sassauta wannan hukuncin ba tunda manzon Allah ya ce ruqa kafirci ce sai ce amma ga wanda ta halatta ya sake cewa laya kafirci ce to manzo Allah babu inda yake ga wata laya da ta halatta to anan mai risala ne wane ne a ba a ma fara wannan magana ba tukuna ka jefar da ita gefe guda yanzu ana magana akwai dalili daga manzon Allah wanda ya nuna laya ta alqur'ani ko ta wata addu'a ta halatta babu wannan a cikin duniyar ilimi ana son in zaka kawo ka kawo ingantacce daga manzon Allah kamar da aka kawo maka can da ya ce ruqa kafirci ce da kanshi kuma ya ce maka amma ruqya halal ce muka ce hadisi yana cikin sahih muslim shin ko zaka iya kawo mana hadisi ingantacce akan laya ta alqur'ani halal ce kamar yadda ainihin aka samu ruqya ta alqur'ani halal wannan babu sai dai an samu matattun asarai matattun asarai an samu cewa wai Aisha tana ganin babu laifi la ya alqur'ani, Abdullahi dan Amr yana ganin babu laifi la ya ta alqur'ani. To duk waɗannan gaba ɗaya zantuttuka ne waɗanda ba su inganta ba sanadan wa matnan. Ka je ka karanta Sunan Abi Dawud da Sunan Tirmidhi, al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi su suka rawaito asarin Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Amr, addu'a ce yake karantar da yaran shi, yadda ainihin wannan tatsuniya ta ce addu'a ce yake karantar da yaran shi manya, ƙananan da ba su iya ba sai rubuta musu a jikin ƙananan alluna sai rataya musu a ƙirjinsu haka suna biyawa. Shi ne wasu sai suka ce to yanzu wannan Abdullahi dan Amr ya yadda da laya kenan in ta ƙur'anin ce ko ta addu'a ce, aka ce kun faɗi murmus babu abin da zai tashe ku. Na ɗaya dai a cikin isnadin akwai Muhammad bin Ishaq sahibu sira wal magazi mu'an'amin bir riwaya wa huwa mudallisun, ya ce an a cikin riwayar hadisin mudallisi maha'inci mai maguɗi a cikin hadisi, in ya ce an malaman hadisi ba sa karɓe to ya ce an a cikin wannan riwaya, don haka wannan riwaya ce da'ifiya a sanadance kenan. Ta wajen ainihin matuninta kuma kai tun farko ka dubi matanin cewa aka yana koyar da manyan 'ya'yan shi addu'a, ƙanana da suka kasa sai ya rubuta musu a alluna ya rataya musu suna dubawa suna karantawa. Shin haka laya take? Ba haka laya take ba, don haka ashe ko da ya tabbata Abdullahi dan Amr dan As ya yi wannan abu to ba hujja ba ne ko da ya tabbata ya yi, don na farko dai wannan abin bai ɗaukar ma'anar laya. Kuma kaddara koda a ce laya ce ya tabbata Abdullahi dan Amr yake makala wa ɗayan shi, babu hujja a cikin addinin musulunci, don manzo Allah yake kaza kafirci ne, wani sahabi zai yake kaza musulunci ne za a ce ba a yadda ba, amma sahabbai ba a zargin su da son zuciya sai a ce kai kuskure amma ba za a karba ba. Ku sani in manzo Allah ya magana ba wanda ya ise ya rage ya magana ƙarfi daga shi sai Allah, amma manzo Allah bai da sa'a. Ya kamata mutane su gane wannan, don haka kaka ɗauko cewa ai mai risala ya ce wala ba'asa biha in kana kaza in kana kaza, ka tabbatar da cewa wannan magana kuskure ce, me ya gane risala ya wannan kuskure shi ne waɗannan asaran ne dogara da su, daga Aisha, daga Abdullahi dan Amr, daga wanene daga wanene, duk zantuttuka ne. Ka je ka karanta littafin Al-Kalimu Tayyib na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, tahriji da tahqiqi Muhammad Nasiruddin Al-Albani, da kuma tahqiqi fi Shu'aib Al-Arna'ud da Su'ad Al-Qadir. Ka je ka karanta silsilar da'ifa, silsilar sahiha a cikin mujalladi na farko lamba hadisi na 332, ya ka gaggama sassun bayanai akan waɗannan asarai. Tafi da ka karanta littafin Tafsir Al-Aziz Al-Hamid da littafin Fathul Al-Majid da littafin Qurratu Uyun Al-Muwahhidin na jikokin Muhammad bin Abdul Wahhab. Babu wata hujja a musulunci da ta halatta maka ka sanya ainihin laya ta Al-Qur'ani, don haka umumin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani kan mai uwa da wadi, manzo Allah ya ce ya tama'ima, don haka wannan alifin da lam din na umumi ne. Dama ku je ku karanta usul fiqi ne, suka ce alfazul umum, lafuzzan umumi a cikin usul fiqi guda hudu ne, suka ce al alif da lam idan suka shiga cikin sunan jinsi, alif da lam in ya shiga cikin sunan jinsi yana fa'idantar da umumi, kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa wal asri innal insana, duk mutum anan in ka tashi da yake sai ka ce duk mutum a tsarar rene illa alladhina amanu, su waɗanda suka yi imani. To waccan al-insan ta shiga da dukkan mutum, alifin da lamun ta shiga cikin sunan jinsi, ka gane sunan jinsi, naka ce Muhammad, Ibrahim, Aisha, wannan ba a kiran shi sunan jinsi, wannan alami ne, suna ne na mutum guda, amma sunan jinsi shi ne a samu jinsin halitta, kama a ce mutane, awaki, shanu. To in irin waɗannan kalmomin suka zo da larabci aka sa musu alu da lanjaye, to suna gane hukunci ne. Don haka yanzu ga shi anan Annabi ya ce wattama'ima, to duk laya ta shiga cikin wannan hukuncin sai in an samu dalili ingantacce. To dalilin nan ingantacce ku dabi shi, shaitan ku dena muku ƙarya, don akwai wasu zindiƙai daga cikin malaman izala da suka yi rubda suka fita addinin musulunci sai suka koma suna ainihin ɗibo abubuwa waɗanda suke akwai shubha a ciki, sai su fara jahilai sai su ce ba mun yi muku wa'azi mun ce laya kafirci ce amma yanzu mun gane mun yi kuskure, laya in dai ta alqur'ani ce babu laifi, hadisin yana wuri kaza yana wuri kaza, to ƙarya suke yi kuma Allah ya tsine musu albarka, duk wanda ya ƙarya Allah ya tsine musu albarka har da waɗannan, domin sun yi shari'ar musulunci ƙarya kuma sun ci gyaran manzon Allah kenan, tunda manzon Allah shi ke magana da kanshi in ba a fahimce ta ba ya ƙara bayani, wanda duk ya ƙara bayani akan bayanin manzon Allah ya zo da sabon hukunci ya yi ƙarya, don haka sai ya tuba. الإمام أبو بكر السيرسي بيا دجت ثم لما أصول فيه يتي أن المتن يغى مقافر سياتي بيا مسلمت شفا من زن الله دي حالة لا يا با لا يا من زن الله يتي والتمائمة لا يا من زن الله يتي شركاتي وانجا دي رجا ذكوت من كوكو ما يطاق بتاشي أتبت بيتي يغى مقافر وانا من متاني سيكتاني سيكتاني سنة وعزي سنة تأين موات يود رد متاني wai duk suna haka ne wai saboda an samu musare duk wannan shigantakar da suke wai suna ne wasu malamai ne a cikin ƙungiyar izala ko kuma ƙungiyar izala ta ɓata musu rai don haka bari su tashi su yi wa'azi duk abin da izala ta ce i su ce a'a duk abin da izala ta ce a'a su ce i, to kaga waɗannan su ne tsantsar zindiƙai waɗannan jama'a, in mun ce zindiƙi fa muna nufin kafirin da yake ba yadda za a yi tuba ma, dan ba fasara maka kalmar bane ya kai kana ga zindiki nan wani yabo ne, kuma ka ce zindiki ana nufin kafirin da babu yadda zai ya tuba, dan misali yanzu kamar kai da Hausa Bahaushe ne kai, kai da kanka ka san wannan magana da ke fitowa bakin ka magana ka ce, sai ka tashi ka ce wallahi tallahi ba magana ka bace kuma na ce ka kalai da ka haukace ba, don Allah masu sauraron ka yake irin hujja za su kawo maka tabbatar da cewa wannan magana ka ce, akwai yadda za a fahimtar da kai, to duk mutumin da kaji ana karatun aqida an ce mai zindiki ana nufin kafirin da ya kafircewa Allah a kan sani, dama ya san kafirci ne kuma ya dawo ya tabbatar da wannan abu kafirci ne kuma ya ce yana kan shi, to waɗannan mutanen sun tabbatar da abubuwan nan kafirci ne amma kadai dan kungiyar izala ta bata musu rai, sai suka tashi suka ce bari su tashi su ce mutane abubuwan halal ne, taron suna halal ne, me yasa? Sai su ce ai Bukhari ya ruwaito ai sahabbai suna yi, ƙarya ne ƙarya ne, al-Imam al-Bukhari in aka ce Bukhari ya ruwaito duk wanda ya san hadisi ana nufin cikin sahih al-Bukhari kenan, to ƙarya ne, Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan magana ne a cikin wani littafi nashi mai suna al-Adab al-Mufrad, wanda wannan littafin Bukhari yana ruwaito abin da ya inganta, yana ruwaito wanda bai inganta ba, da'ifi, mawdu'i, maqtu'i, munqati'i, kowanne iri Bukhari na ruwaitowa, dan haka aka samu al-Allamatul Albani da ya karantar da wasu mata wannan littafi, sai zai tafi littafin ya ware sahihai sahihul adab al-mufrad, ya ware da'ifai da'ifin adab al-mufrad, to wannan asari ne ya zo wani tabi'i aka yi mishi haihuwa sai ya zo ya gayyato wasu sahabbai, aka zo aka dafa abinci aka ci, suka tashi tafiya sun ci abinci suka yi mishi addu'a Allah ya saka da alheri Allah ya sa yaro albarka, shi ma ya addu'a suka watse, wannan hakikalin al'amari a yi adalci abu na farko ta kuma ba taron suna ba ne, don da haka ake taron suna irin wannan taron suna da ake suke son su gyara, to da haka ake taron suna ba, na ɗaya kenan, na biyu ƙaddara ko da a ce wannan ya tabbata ɗari bisa ɗari irin taron sunan da ake a ƙasashen Hausa, ƙasashen Yarbawa, Nufawa da ƙasashen Najeriya, babu hujja a ciki, me yasa? Saboda aiki ne na wasu sahabbai wanda ba zai yiwu ya zama hujja ba, domin aikin sahabi baya zama hujja sai in dukkan sahabbai sun haɗu a kai, ko kuma shi sahabin ya kawo dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan ainihin haka. Abin tambaya shi ne, shin an taɓa wa annaba haihuwa? Da aka yi wa annaba haihuwa yaya yayi? To wannan ita ce sunna. Abin duk da ya ƙaru a kan haka, in daga sahabbai ne sai a ce wannan ijtihadi ne ba za a karɓa ba, idan daga wani wanda an tabbatar da son zuciya na afka mishi ne sai a tabbatar da cewa wannan abin bid'a ne, don haka bai halatta mu hujja da wannan saboda yayi waɗannan mutane sun haɗu sun yi wannan addu'a ba annabiyin aka yi mishi haihuwa ran da aka haihuwa ran ne yake faɗin sunan ko kuma kashe gani hadisin suna cikin Bukhari da Muslim a cikin hadisin Abu Dauda ne aka samu annabi ya nuna ba laifi ka ɗaya sunan ɗan sai ranar bakwai amma shi da kanshi a aikace annabi ba ya ɗaya sunan ƴaƴan shi sai kwana bakwai a aikace sunna fi'iliya a aikace shi annabi in aka yi mai haihuwar yanzu zai faɗi da an kawo mai yaro ya yi mishi hududa yanzu sai ce sunan yaro Abdullahi sunan yaro Munzir Qur'ani ma ya yi ishara akan haka karanta suratu ainihin Ali Imran karkashin kissan Maryam al-Imam Ibn Kathir ya ce wannan shari'a ga ta Maryam yau aka haife ta yau aka sa mata suna yace mu ma ya dace da shari'ar mu yanzu Allah in yake yin wa ƴaƴan shi hududa ko kuma yin wa ƴaƴan jama'a hududa ran mun yake bayyana sunan su saboda haka yanzu maganar a ɓoye suna a aikace har ma a kai kwana bakwai a tara wasu limamai liman number 1 liman number 2 liman number 3 wannan ma bata taso ba wannan maguzanci ne da muka gada daga ainihin Hausawan farko Hausawan farko in aka yi haihuwa za su tari ranar bakwai a shagiya a yi rawa a yi abubuwa lokacin Bahaushe na maguzanci ana nan sai Bahaushe fi dai karɓi addinin Musulunci sai abubuwan suka rikide mishi sai aka ce to shi kenan yanzu ranar bakwai in ta yi madadin a shagiya to a yi addu'a to ka ji inda aka fara in ba haka ba inda al'ada ce ta musulunci ai ya kamata a ce yadda musulmin Najeriya suke sai a samu musulmin Indiya ma haka suke to ka je ka ga in banda Najeriya da Niger da kasashen da Hausawa suka je suka penetrating irin Ghana da Saliyo da sauransu ba inda za ka je ka ga ana wannan taron sunan ranar bakwai ko ana addu'ar bakwai irin waɗannan duk wasu abubuwa ne da aka gado daga maguzawa sai suka ɗauke shan giyar sai suka kawo addu'a haka ake wa addinin musulunci ba haka ake ba to waɗannan abubuwa jama'ar musulmi addinin musulunci ba ta siyasa ce siyasa irin da 'yanka kike ba don kana ainihin cikin ƙungiya sun kore ka daga ƙungiya sun file maka albarka daga ƙungiya sai ka ce to shi kenan duk abin da ƙungiyar ta karanta ƙarya ne billahi allazi kano ne kai dama can zindiki ne dama can kano ne don a baka kuɗi ko a baka muƙami sun kore ka ba su baka ba don haka sai ka koma kana ainihin zaginsu wannan ainihin Allah ya tona asirin da dama daga cikin irin waɗannan wasu ma da aka ainihin kore su daga ƙungiyar sai suka koma suka zama khawarija suka kafirce hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ceto ƙarya ne zuwan yajuju wa majuju ƙarya ne zuwan dajjal ƙarya ne zuwan duk suka ƙaryata waɗannan abubuwan mene yasa tun da dai ƙungiyar da aka ji tana wa'azi akan waɗannan abubuwan ta kore su wannan mas'alar ina son duk wanda ke nan ya fahimta wallahi shi yasa muka ce muka ku lazimci bin manhajin salaf akwai bambanci tsakanin ahlus sunna da salafi kamar bambancin da ke tsakanin kurtun soja da sojan da yake general akwai bambanci wane kurtu ne a soja wane general ne a soja haka bambanci ke tsakanin ahlus sunna da magari ahlus sunna da salafi wallahi in kai salafi ne in ka san kaza gaskiya ce duk masu bin wannan gaskiyar ga za su haɗu su zage ka su tsine maka albarka in ka zo wa'azi za ka ce wannan abin gaskiya ne sai dai su suwa na kam su kaza kaza sai ka faɗa abin da ke tare da su to wannan shi ne salafiyanci ke yasa in ka san za ka yi salafiyanci kane kana ƙarya kane kana fasikanci kane kana iskanci kane kana magudi to ka tsaya a local ahlus sunna local ahlus sunna amma in har ka ce salafi wallahi kana cewa za ka kwaikwayi sahabbai ke kwaikwayon waɗannan mutanen da Allah ya ce ya gafarta musu tun a nan duniya kai ka san ba ƙaramin aiki ba ne ko ka girman naɗin su Allah ya kalla ya ce ya yafe musu girman cargin su zikiri aiki da hali na gari in ka ce za ka zan ahlus sunna salafi ma'ana yanzu kana son ka zama protestant kenan na waɗancan sahabban ba wata sahabiyar zina ta yi sai ta ga kunyar lahira ta fita duniya sai ta zo ta ce a kashe ta a kashe ta a yi mata hukunci da tsohon ciki yanzu Allah ya ce ki je sai kin haihu da ta haihu ta dawo yanzu Allah ya ce yaro bai isa ya ci abinci da kanshi ba in an kashe ki yaro zai mutu ba inda zai sha nono bayan shekara biyu ta zo da yaro yanzu ka duba babu inda aka rawaito a hadisin cewa an rubuta adireshin ta, tunda ita salaf ce da ta tafi sai ta dawo, su ba sa ƙarya, sam su ba sa ƙarya, wallahi sahabbai ba sa ƙarya. In dai ya ce maka kaza to ka ɗauka haka, to kai ma in ka ce haka to ka tsaya akan haka. To matsalar da ta faru shi ne mun samu kanmu a wata ƙasa ne wadda yake ƙarya ta zama kamar karatun Ƙur'ani ga mutanen ƙasar. Dan haka in wani ya zo ko ya faɗi gaskiya ba za a yarda ba, tunda ba a taɓa ganin mai gaskiya ba. Ya jama'ar musulmi, malami zai hau minbari ranar juma'a ya yi ƙarya, malam mai wa'azi ya yi ƙarya, lakcara ya yi ƙarya, malam mai fatawa ya yi ƙarya, to wane ne kuma ya rage zai gaskiya? Me yasa? Saboda an samu tarbiyyar haka ta taso. To tatbiqin mazhabi salafi da muka ce zamu a ƙasar nan, wallahi ku tabbatar da cewa babu abin da salafiyanci yake faɗa da shi abu na farko fiye da ƙarya game da gyara ɗabi'un mutane. Ƙarya, wallahi salaf ba sa ƙarya. To in ka ce za ka bi su, to ba za ka yi ƙarya ba. Ibn Hirashin, mun karanta tarihin shi a karatun aqidatut tahawiyya da muke, tarihin shi yana cikin ainihin abin nan littafin tahzib at-tahzib. Hajjaj ya kira shi yace na samu labarin ɗanka da ya mini laifi an ce ya ɓoye, sai yace yana ina, sai yace yana gidana. Ba zai ƙarya ba. In kai ne sai ka ce baka san da yake ba, kai ƙarya ce nan, Allah ya kine maka albarka. Amma shi tunda salaf ne, ɗan shi ne yayi wa sarki laifi sai ɓoye a gidan shi, sai sarki ya kira shi yace an ce ɗanka ya ɓoye saboda laifi da yana ina, sai yace yana gidana. Duk da zaluncin Hajjaj, sai yace na yafe wa ɗanka saboda gaskiyarka. Ga ma'iz zina yayi da ya zo cewa yayi, a tsarkake shi. Annabi ya ce a san sana bakin shi ko jiya ya ce lafiyar shi ƙalau, a tsarkake shi. To haka suke ba sa ƙarya. To amma matsalar da ta faru sai a ce malami na ahlus sunna ne. Sai yanzu na gaya muku wata ƙissa a nan, mu faɗe ta kasa da ɗauka. Cikin malaman ƙungiyar Izala na wani ɓangare, don yanzu su ma sun zama ɓangarori, na wani ɓangare daga ciki wani su ya miƙe wa'azi ya ce ya zo ya same ni mun yi hira. Na ce mishi wannan ruƙa da muke ni kaina wai na san kafirci ce, amma mu ne don muna samun kuɗi. A wurin wa'azi na ƙasa baki ɗaya ya zo da baki ya faɗi wannan kasar ya ɗauka. Sai wani ya je ya same shi yana sauka daga duro ya ce malam, zan tambaye ka tsakaninka da Allah ka aje maganar ƙungiyanci. Ni dai ka ganni ina yawan zuwa wurin wani, gashi garin mu ɗaya da kai garin mu. Tsakani da Allah, tun da kake ka taɓa ganin wani? Tsakaninka da Allah, yanzu aje maganar ƙungiyanci, aje maganar baka ƙaunar shi, aje maganar ya yi muku laifi, ya ƙi shiga ku, ka taɓa ganin shi tun da kake? Yace a'a. Yake ce don Allah malam, baka taɓa ganin mutum ba, amma ka hau ka faɗa wa duniya ka je kun yi hira da shi har ya ce kaza. Yace an shirya haka ne don a ɓata mai suna. To kun ga waɗannan ahlus sunna ne, amma ba sanafawa ba ne. To local ahlus sunna kenan. Kai ma an kasar baka ci gaba da ƙarya, zai ka tsaya ƙungiyar su. Ku ta ƙaryaren da ka fi ba ka shirya, don abin ba abu ne wanda za ka yi alkafira rana ɗaya ka faɗo gobe ka koma ba. Dubi Sayyidina Umar da manzon Allah ya wa'azi akan ƙaunar Allah da manzon Allah, ce ba wanda yake da imani sai ya ainihin so ne fiye da kowa a duniyar nan. Sayyidina Umar ya ce ya manzon Allah, na fi son ka a duniya fiye da kowa sai dai kaina. Manzon Allah ya ce da saura Umar. Umar bai ce to shi kenan ba, sai da ya koma gida ya yi nazari. Don ba magana ce da za ka faɗa ka saɓa ba, aka ce manufa a faɗa kuma a yi aiki. Daje shirye sai ce manzo Allah, duk duniya yanzu kai na fuso. To haka al'amarin yake kuwa. Shi yasa in ka san za ka ci gaba da abubuwanka na saƙon Allah da ƴan bidiyoyinka da ƴan shirkokinka, ka ɗan je in taron sunan ƙanin uwarka ne ko taron sunan oganku ne za ka je, to sai ka tsaya a local ahlus sunna. Local nan da ka shirya, to sai ka zama salafi, to ka zama murici kenan. Allah ya shirya da mu. Don haka laya kafirci ce da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda Allah ya ce ya tiwala, tiwala suka ce asiri ne da namiji ke yi don mace ta so shi ko mace ta asiri don ainihin namiji ya so ta, wannan tiwala manzo Allah ya hada ya ce shirka. Don haka haka wannan al'amari yake, duk mutumin da ya rage wa tiwala karfin hukunci daga yadda manzo Allah ya koya fadada abin ya ketare haddi, sai dai ka tsaya duk matar da ta yi wa mijinta asiri don ya so ta ta zama kafira, kafira sosai irin Fir'auna da Hamana. Duk mutumin da yawa yarinya asiri don ta so shi ko matar shi ba ta kaunar shi mata asiri don ta so shi ya zama kafiri, kafiri batatan musamman nan jama'a. Ina fatan mun gane wannan. To in kuka gane wannan sai ku gane cikin ulumin nan da Annabi ya guda uku, to ɗaya ne kawai aka samu saukin shi da ya ce innat tama'im innar ruqa wat tama'im wat tiwala shirkun wallaya da ainihin wato tiwala da ruka da ainihin tiwala da talima yace shirka. To wannan ruka ce kawai aka samu sassauci saboda hadisi da yake cikin sahihu muslim, amma laya ba a samu sassaucin ta ba. Yi wa mace asiri ko namiji mace ta mishi asiri ba a samu sassauci ba, dan haka hukunci na nan ya kamata jama'a su san wannan. Kuma lallai akwai buƙatar jama'a a wayar da kansu akan bin manhajin salafiyanci, dan wani kai yana cikin ƴan ƙungiya rana ɗaya yana son zama salafi sai ce shi ma ya zama salafi, mai yiwuwa kawai ya ji wata magana kwaya ɗaya ko wani aiki kwaya ɗaya da ya burge shi. Wallahi aiki ne, sai an tsaya an yi nagari don jan aiki ne. Wasu mutane ne waɗanda saboda yadda Allah ya yarda da su, su ya sa suke riyaito zantukan Allah da manzon Allah daga manzon Allah. Allah bai yarda kowa ya ruwaito wani abu da ya aiko Annabi da shi ba sai su, saboda ne saboda gaskiyarsu, sai ka ce za ka yi koyi da su. To shi yasa yanzu aiki ya same mu kamar ƴan Najeriya, don yanzu ƴaƴanmu in muna son su taso saɓanin irin tarbiyyar da mu muka taso, to sai mun yi musu wani dakin na musamman, sai ka koya wa yaro ƙarya haramun ce, don ƙarya ita ce take rugurgurza al'amari, ƙarya ita ke rugurgurza al'amari. Yaranka in yi ƙarya ka nuna mishi matuƙar nunin ƙaryan nan a aikace da jawabi, ran da biyu ya sake ƙarya ka dubi horon da ya dace da irin shi da kuma irin wannan laifin nashi, don ya tabbatar da cewa ƙaryan nan da ya ɗauka a zace mai sauƙi ashe a zace mai wahala. To in ka hore shi ya sha wahala, sai ce in kawai daga ban je ba na ce na je, shi ke nan ba da ya kama ni sai da yi min kaza, sai da yi min kaza, ya sa aka hana ni kaza, ya kwace kaza da ya sai mini, sai tabbatar da ashe ƙaryan nan tana da muni. To ran da ya samu kanshi a wani hali ya yi laifi, sai ka tambaye shi wane ne ya yi wannan abin, sai faɗi gaskiya ya ce shi ne, wato waccan tarbiyyar ta yi aiki kenan. To in ya ce a yi haƙuri sai ka ce an yi, to sai ya san ashe gaskiya kuma tana da rana. Dalili da hadisin Ka'ab, wasu salafawan ne su salaf ɗin ne ba salafa ba ne ma su ne salaf ɗin, ya ce aka tashi tafiya na Tabuka su uku suka ƙi zuwa, da aka dawo yaƙi kowa ya zo ya kawo uzuri munafukai, ni kaina ne ke ciwo wallahi ni gunin ɗaki na ne wannan ɗan boto ne ban haɗa ba kaza, akwai wannan ya yarda Allah gona ta ce kaza, duk sai zama aka ce ku tafi Allah ya yafe ku inda gaske kuke. Can sai ga waɗannan mutanen kirki suka taho, daga cikinsu akwai Ka'ab. Manzo Allah ya ce Ka'ab ne ya hana ka zuwa, manzo Allah yana murmushi murmushi irin mai ɓacin rai yaƙe kenan da Hausa, ya ce wallahi tun da nake ban taɓa jina da lafiya irin ran da aka je ma yaƙin Tabuka da lafiya ta ƙalau, ba ka da abin hawa ne, ya ce ban taɓa haɗa abin hawa biyu ba ma sai wannan rana. To me ya hana ka zuwa, ya ce to kuma nan fa tsautsayi dai ya riƙa da ni. Manzo Allah ya ce ka je. Aka ce a daina magana da Ka'ab da waɗancan abokaina shi kwana 40, in suka kasa ba za a siya ba, in suka je za su siya ba za a siyar musu ba, in suka yi sallama ba za a amsa musu ba, ba za a yi musu sallama ba. An cika kwana 40 kamar rayuwa za ta yi sauƙi, sai aka ce to matansu ma su bar gidansu. Ka'ab ya ce ni kan saurayi ne don haka da matsala zan iya tsuntsuman tuwo da safe zan iya dafiyar da ba duka zan iya ruwan wanka amma waɗancan tsofaffi ne sai aka ja ta roƙi manzon Allah arziki waɗannan tsofaffi fa sai matansa sun taimaka musu dumaman tuwo sauran tuwo sauran da ba duka ba za su iya abubuwa ba aka je aka roƙi manzon Allah arziki manzon Allah ya ba da izini akan matansa su rinka musu hidima ya ce ina cikin wannan takaici ina yawo mutane kallo na ma in mai kokarin hada ido da wani sai ya kai da kai na kasa har in rufe rumfa ba wanda ya zo tayawa ya ce ba dole buɗe rumfata ni kuma in yi yawo a shanar da zan kunna wuta an ci a siyar mini ya ce takaicin duniya ya dame ni ina cikin yawo cikin kasuwa sai aka zo ana neman Ka'ab ibn Malik wani sarki kirista ya rubuto wasiƙa sarkin ƙasar Gassana ka a bayan gaisuwa mun ji labarin an wulaƙanta ka